This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karbar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha na kasar Qatar domin newa ma Afghanistan mafita. Ministan harkokin wajen kasar Sin wato China ya shaida wa takwaran shi na Ukraine cewa ko alama Beijing bata saida muggan makamai ga Russia ba domin yakin da take yi da Ukraine.
To kan labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yan sintiri da jami'an tsaro sun kwato mutane wajen 20 da aka yi garkuwa da su a na tsawon watanni wajen biyu a jihar Taraba ta arewacin Najeriya.
Sai zan ba su miliyan 1 sun ci ba mu gana miliyan 1 kuka kamar raina yana fita sai na shi to zan ba su miliyan 2 ba sai da ba sai da dokana kamar raina yana fita sai na shi ba su to zan ba su miliyan 6.
Idan mun ketara jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kungiyar lauroyi ta koka kan yadda injita hukumar yaki da almundahana ta kasar ke yunkurin hana jami'an hanbarariyar gwamnati samun lauroyin kariya.
A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a bashi dama ya gana da lauyan shi da yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai masa to wannan shi ma ba daidai bane.
Kamar kowace ranar Litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai fara bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da yan sintiri suka yi a jihar Katsina Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karbar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da yayi bayar da alƙawarin da yayi na kai ziyara Afrika a bara. A ranar Juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan Mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiya tsakanin Kenya da Amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba Ruto. Karine Jean ta ƙara a cikin sanarwar da cewa ziyarar za ta ƙarfafa kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu da haɓaka sha'anin tsaro da zaman lafiya da faɗaɗa hulɗar tattalin arziki tare da tsayuwa ga kare muradin demokradiyya. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha ta kasar Qatar domin nema wa Afghanistan mafita ba tare da wadda ake yin taron domin su wato Taliban sun halarta ba. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres wato ke jagorantar taron na wakilan kasashe na musamman daga kasashe 25 da suka hada da kungiyoyin farar hula na Afghanistan da ya hada da mata da wakilan kungiyar hadin kan musulunci da ta tarayyar Turai da kungiyar hadin kan Shanghai. Malata taron za su lalubo hanyar da za su yi hulɗa da gwamnatin Taliban a Afghanistan bisa tsare-tsare da kuma ingantaccen tsarin cin gishin kan kasar ta Afghanistan kamar yadda kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shimfiɗa a bara. Haka zalika amnika goran gayyata ga Taliban domin halartar wani taron a Doha amma suka yi watsi da shi. Fadawar birnin Avdiivka na Ukraine hannun dakarun Russia ya sa Amurka azaƙaimi ga ƙoƙarin da 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya ƙiƙaƙa a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar na dala biliyan 60 zai iya ba Kyiv ɗin damar izaƙiyar Russia baya da samun wata galaba a kan hankoran da Moscow ke yi. Wata sanarwa daga fadar White House ta ce a yayin wata hira ta wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi shugaba Joe Biden ya rataye alhakin kubucewar birnin na Avdiivka da ke yankin kudu maso gabashin Donetsk bisa kikakan da aka samu game da tallafin Amurka ga Ukraine. Sanarwar ta kara da cewa janyewar Ukraine daga Avdiivka kusan shekaru biyu a cikin zagayowar ranar da Russia ta mamaye Ukraine ta zo bayan da dakarun Ukraine din suka samu kansu a halin kasafta ƴan makaman da suka rage a hannunsu sakamakon karancin su da gaza daukar matsaya a majalisar dokokin Amurka ta haifar da hakan ya bayyana a fili irin nasarar da Russia ta samu a cikin watanni. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya inda yan sintiri da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka kubuto wasu mutanen da suka shafi watanni biyu a hannun masu garkuwa da mutane dan neman kudin fansa. Muhammad Salisu Lado gare ka.
A Najeriya dai matsalar rashin tsaro da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa an dade ana kongaba kon baya domin kuwa matsalar rashin tsaron ya rade yana cinwa al'umman kasar tuwa kwarya musamman a yankin shiyar arewa maso gabashin kasar inda ƴan ta'adda ko kuma ce ƴan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu buka a wasu jihohin. Su ma masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa sun maida wannan al'amari ya zama ruwan dare a shiyar arewa maso gabashin kasar. Jihar Taraba jiha ce ta dade tana fuskantar wannan matsala na rashin tsaro da ya shafe shekaru da dama ana fama da shi a jihar. To sai dai a wannan karo rundunar sojojin Najeriya da kuma haɗin kan ƴan banga suka yi nasarar kubutar da akalla mutane 20 waɗanda aka yi garkuwa da su sama da wata biyu da kuma tarwatsa gugun mafakan ƴan ta'addan. Wasu daga cikin waɗanda aka yi nasarar kubutar da su sun shaidawa muryar Amurka irin wahalar da suka sha tare da azaba iri daban-daban.
Kullun azaba zamu kwana da duka zamu tashi da duka da zara sun dan dore idonka ka dan kubuce ya clashing da wani su a ciki za a fidda kai dukan da za a maka Allah ne sani. Mutum daya sai ya zo ya minti biyar ko uku yana dukan ka tukuna kana ga kaman ya bari wani zai zo ya fara nasa
suka ta duka na suka sani kuma rana kalli ranan nan na kalli rana ni da kalli rana ba za su kashe ni sai na kalli ranan ina ta shan wahala suna ta duka na ina shan wahala suna ta duka na sai su to in kira kudi din da zan bar shi zan ba su miliyan 1 sun ci ba mu miliyon daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to san ba su miliyon 5 ba sai da suna da duka na kamar raina yana fita sai na shi ba su to san ba su miliyon 6
daya daga cikin yayan sarkin Fufule wanda a kwanakin baya aka yi garkuwa da shi da mahaifinsa da ma wasu al'umma akalla 20 wanda ya shafi akalla wata biyu yana hannun masu garkuwa da mutanen yace
azaba kan ba wanda ba mu gani ba ni da garin kan nake magana nan wata na biyu a hannunsu na fi kowa jima duka a wurin su dama already ni kan ma an ce rigana an dore yinta baya za a kashe ni a wannan lokacin sai rikice tashi a tsakanin su wai suna cewa bai kamata a kashe ni ba wai suna cewa a kashe ni ana cikin hakan kenan rikici ne ya tashi a tsakanin su ko sai muka ji karan harbi ma
Honorable Mrs. Martina A. Anthony wadda ke zama shugaban karamar hukumar Yero a jihar Taraba wadda nayi mata tambaya ko me zata ce dangane da wannan nasarar da jami'an tsaro da ƴan banga suka samu har suka yi sanadiyar kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin karamar hukumar ta a akalla 20 wadda ta ce
she ma Allah nagode gaskiya kun dawo mana da mutanen nan ina sake kuka gare ku ƴan uwana kada ku gaji da mu ba har yanzu suna nan wadansu su basu gudu ba ina roko ku shiga gida a yoro ku tabbatar da cewa in kun kama mutum informa ne ko a gidana ne kun kama informa ku yi masa ku kawo ma hukuma wanda za ta dauki mataki domin idan informa yana ciki ko kun yi aikin daji kun koma za su sake gayatan wadansu su dawo.
Shi kuwa komanda baban gida wadda ke jin ragamar tawagan ƴan banga wadda nayi masa tambaya ko wani irin taimako suke bukata ga mahukuntan kasar nan
yana da yawa ababen hawa da moto shi an a caba ne fa suke taimakon mu yanzu a tin namun nan babur ga sunan dai kaga sun kai 60 duka ƴan a caba ne na hayi na wani waje din mun je mu roke su su ba mu in muyi sati mu wasu kwana uku a mayar.
To sai dai a inda nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin kakakin rundunar sojojin Najeriya rashin jihar Taraba amma hakata bata cimma ruwa ba bai bani dama na nadi muryarsa ba sai dai ya tabbatar min da aukuwar lamarin. Alamarin da ya faru ne a dajin karamar hukumar Yero da ke Jalingo a jihar Taraba. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Lado ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen sin wato China ya shaida takwarar shi na Ukraine. Ko alama Beijing bata sai da magana kamar ga rashi ba domin yakin da take yi da Ukraine. Wang Yi ya shaidawa Dmitry Kuleba a gefen wani babban taro ana tsaro a birnin Munich a jiya Lahadi cewa China bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata sai da magana kamar ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar. China dai ta ce ita yar ba ruwanmu ce a yakin da ake yi da Ukraine to amma an rika suka ta sakamakon gum da ta yi ta kin Allah wadai da cin zalin da Moscow ke yi a Ukraine. Kasar Thailand na shirin amsar bakuncin tururuwar yan gudun hijira bayan da sojojin Myanmar suka sanar da wata gagariyar doka a kwanan nan. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce ya kamata gwamnatin ta Thailand ta adana waɗanda za su tsiro daga Myanmar a yankunan da ke da tsaro. A makon jiya ne sojojin na Myanmar suka sake maido da wata dokar sojin kasar da ta jabtawa maza 'yan shekaru 18 zuwa 45 da mata masu shekaru 18 zuwa 35 shiga aikin tilas na shekaru 2 a rundunar sojojin kasar. Mutanen da ke da kwarewa a fannoni irin na aikin likita da injiniyoyi za su yi aikin tilas ne na shekaru 3 a rundunar sojin. Idan kuma kasar ta samu kanta a wani yanayi na bukatar gaggawa ana iya tsawaita lokacin zuwa shekaru 5.
To gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biye wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda kungiyar lauyoyi ke kokawa kan abin da ta kira matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke ɗaukawa na hana jami'an hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum samun lauyoyin kariya da dai sauransu. Daga birnin Yamai ga Salim Barma.
Considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité et des libertés publiques.
Shugaban kungiyar lauyoyi ta Barreau des Avocats du Niger kenan Batonier Kadri Umaru lokacin da yake gabatar da sanarwar daukacin lauyoyin kasar game da tarnaƙin da suke zargin hukumar yaƙi da cin hanci Koldef na yi wa ayyukansu a yankurin kare wasu jigajigan gwamnatin da soja suka kifar da ake tuhuma da rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Kungiyar na mai tunatar da hukumomin mulkin soja matsayin samun kariya a jerin yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi ga kowane mutum a matsayinsa na ɗan adam. Maitin Rahman Usman, mamba a kungiyar lauyoyi, ya yi mana ƙarin haske kan wannan matsala.
Doka ce ta ba da dama lauya ya raka dukkan wanda ake tuhuma. Sai muka lura a yanzu wannan hukuma tana hana lauya ya kare duka mutanen da ake zargi da sun yi handama. Akwai DJDSA wanda take kiran mutane tana tuhuma su kuma ba a ba lauyoyi dama su je su raka kiliyancinsu. A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu. To wannan shi ma muka ce ba daidai bane.
Yunkurin an karar da shugabannin harkokin shari'a irin illolin da ke tattare da wannan kulli ya citura in ji lauyoyin.
Prokurar mai shigar da kara ya rataye ga wuyan shi in akwai irin wannan kurakuran shi ne ake rubuta mata takarda. Muka ja hankalin shi akan cewar ana hana lauyoyi da siraka kiliyankinsu wajen hukumar wannan. To mai shigar da kara bai ce mana komi ba kuma muka nemi ma mu je hada shugaban kasa mu kai kukan mu to wannan ma bata samu ba.
Kungiyar na mai mamakin yadda hukumar ta Koldef ke mursisi kan yancin ba da kariya alhali abu ne da hukumomin mulkin soja da kansu suka yi amana da shi.
Shi lauya na kowa ne, na gwamnati ne, na talaka ne, na mai kuɗi ne, na ɗan adawa ne, sanin kowa ne. Lokacin da aka yi juyin mulki su kansu ma'ikwantan mun kare su, kowa ya gani. Lauyoyi muka je kotun sai da yawo muka kare gwamnati, muka je ta emwa muka kare gwamnati. Kenan bai kamata ba a yau a ce a hana mu muraka mutane.
Mun tuntubi kakakin Koldef son Allah Dambaji domin jin martanin da hukumar za ta mayar, sai dai ya shaida mana cewa suna shirin gudanar da taro kan wannan batu ba zai iya cewa kalaba a halin yanzu, saboda haka mu jira idan komai ya kammala za mu ji daga gare su. wannan kace nace game da tsarin aikin na hukumar da gwamnatin mulkin sojan Niger ta kafa na wakana a wani lokacin da wasu ƴan ƙasa ke zargin ta da jinkiri wajen tatso kudaden da ake hasashen an wawure a shekarun baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai duba kisan gilla da ake zargin ɗan sa kai na jihar Katsina da yiwa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin Sabon Dawa karamar hukumar Safana a jihar Katsina. Inda ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da ƴan sa kai suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa suka tunkari wannan shirin dan bin kadin jinin mahaifinsu. Babban dan marigayan Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce haka kurum ƴan sa kan da gwamnatin jihar Dukwarada ya dauka dan yaki da barayin daji suka kira mahaifinsu daga cikin abokansa inda daga nan sai gawarsa aka samu cikin jini. Rabi da sauran ƴan uwansa sun hakikance mahaifinsu mutumin kirki ne da ya ba su tarbiyya ta gari, don haka sun yi matakar juyayi da mamakin yanda ƴan sa kan ba tare da bayyana komai ba suka kashe mahaifin nasu.
Sunana Rabi'u Muhammad Bello Sabon Dawa, daga nan Zakka nake kiran ka, Safana local government Katsina state. To wallahi abinda nake so in faɗa, waɗannan ƴan sandan da gwamnatinmu ya ɗauka shine suka kama babana suka kashe shi ne, ba mu san me dalili ba kuma ba mu san lahin da ya masa ba. Wallahi kwanan 5 da dawowa suka kama shi inda yake tira, ko minti 15 ba su yi ba su tambayi kowa ba, mu ba mu san me dalili ba. Kawai suka kama shi suka kashe.
Ba mu labarin me babanka yake yi, ya aka yi aka ya faru.
To wallahi babana ni dai ban san wata sana'a da yake ba, in ba noma ba. Ba ya da wata sana'a sai noma. Noma da kiwo, to yanzu kuma kiwo donin Allah ba ya yi wa munan yankinmu, sai dai noman. Kuma donin Allah ni babana ma ba ya da wata alaka da wani mutumin daji ko wani ɗan ta'adda. Gaskiyar magana mu donin Allah ka. Shi asalin babana baya ma da wata alaka.
Kafin mu je nan, kai yanzu shekarunka nawa?
Ni shekara ta 35.
A to kai ma matashi ne sosai ai.
Gaskiya ne.
A gidanku su nawa ne?
To mu dai mu ga babanmu mu 19 ne, amma ni ne babba. Mu maza mu 9 ne sai mata 10. Kuma dukkanin su ƙananan yara ne, ni ne babba.
Yi mana bayani me ya faru aka wayannan ƴan sandan gwamna suka kama mahaifinka suka kashe shi?
To gaskiya donin Allah ni da yake ina nan kauye, ba ran lokacin da barayi suka zo nan wajajenmu suka kashe mana mutane suka danyi tuwe-tuwe sai muka yi hijira muka koma gari. To bayan mun koma gari abubuwan da suka yi sauki da mana ta yi ni na dawo gida mana aikin gona. To shi babana yana gari kawai, inda akwai wani masallaci inda suke yin sallah, to kawai yana nan inda suke sun gama sallar isha'i suna hira. Na inda suke hira kawai waɗannan jami'an tsaron suka zo suka kira shi. Tun daga suka kira shi waɗanda suke hira da shi ba su sake ganin shi ba, sai daga gari ya waye kanne na sun taho za su zo gona nan inda muke. Sai kawai wani kane na ana ce mishi Bilamin ya kira ni cikin kuka yake cewa ai gashi nan an kashe babanmu. Shine da na je garin na je sai aka ce ai waɗannan mutanen ma'aikatan da kwarɗe su ne suka kashe shi, amma mu ba mu san me dalili ba.
Ba mu labarin menene gaba ɗaya sanar mahaifin?
Babana na gaya maka ba ya da wata sana'a in ba noma ba. Ba ya da sai noma da kiwo, to babu kiwo bai yi wa yanzu. Babana bai da wata sana'a in ba sai yana ɗan yin gyaran waya, shi ma ba ko da wani lokaci ba.
Amma a bincikinku wato mana yana zaune da abokansa ne suna hira sai aka zo aka gayyace shi ko ya abin ya faru?
Inda suke zama wurin wani mai shayi ne, to akwai masallaci wurin nan yake sallar isha'i bayan sun yi sallar isha idan suke yin hira to nan inda suke yin hira nan ma'aikatan suka zo suka kira shi daga nan ba wanda ya sake ganin shi sai gawar shi aka gani da sahi
kaji ka ga gawar da idon ka
ni na je na ga gawar da idanuwa na
ya an daga nan ya kuke to
to bayan ka hinde in ji akwai wani kanin mahaihi na da matan shi mahaihin na wasu suka dauki gawar aka kai ta gida to lokacin da muka je to karshe sai aka yanke shawara cewa ai waɗannan ma'aikata na duk kwaraɗar sun ce ma idan za a je makabata a yi zana'ida da shi sai sun ba za su ma dai bari ba a yi zana'ida da shi to daga nan sai aka ce to a dawo da shi nan gida tun da dama muna da niyyar dawowa sai aka dawo da shi nan gida a kai mai zana'ida.
Wato ma'ana sun an kashe shi kuma an haramta ya yi masa ma jana'iza a kai shi makabata?
To haka dai akwai wani bawan Allah da ya zo shi ne yake ce mana ai ya ji ana cewa za a hana mutane amma shi ma dai jiye ana labarin ya ce mana ya ji ana cewa za a hana mutane su je makabarta su yi ma babana zana'ida to sai aka maido shi nan gida sai aka kai mashi zana'ida.
Gwamnan jihar Katsina duk kwaraɗa ya ɗau 'yan sintiri da ake yi wa takin 'yan sandan raɗa kuma an musu horo da ba su makamai don tallafawa jami'an tsaro wajen yaƙi da ɓarayin daji da ke cin karensu ba wa baka a jihar Katsina. Mun tuntuɓi magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali kan wannan korafi.
Masu Tukur ana me za ku ce ana zargin wannan runduna ta 'yan sandan duk kwaraɗa kamar yadda mutanen Katsina ke faɗa da wuce gona da iri da yin aikin ga yawadini na wuce. Me za ku ce me yasa shin su ba sa bin doka ne ko me yasa suke yin haka?
To ko da ne ka ce ainihin al'ummar jihar Katsina ban san wani bangare na al'ummar ainihin suke ganin hakan din ba tunda ka san ita rayuwa kowa da irin fahimtar shi wanda yake ganin cewa watakila wani wanda ainihin aikinsa ya je a kan shi za su iya tunanin zai iya tunanin watakila sun wuce gona da iri din ya shiga ainihin ɓangaren wanda suke korafi amma mu dai abin da muka sani ita wannan runduna ta security watch ainihin shi gwamna duk kwaraɗa tun farkon zuwan shi bisa alƙawarin da yi ne na cewa da yadda Allah zai yi ƙoƙari ya dawo ainihin ƙarshen al'umma suka shahi tsaro ainihin a cikin jihar nan tare da haɗin kan al'umma da kuma ainihin a yadda Ubangiji shi ya sanya aka ƙirƙiro da wannan security watch din masu tsaron cikin gida wanda aka ɗauko su daga al'ummominsu aka ba su horo na musamman na tsayin watanni kuma suka horar da su ɗinnan jami'an tsaro ne a ƙwararru ka ba su wannan horo sannan aka tura su domin yi aiki tare da jami'an tsaro da ake da su wato 'yan sanda da jami'an tsaro na ciki da sojoji da sauran ainihin makamantansu wannan shi ne ainihin maƙasudin kafa ainihin su wa'annan jami'an tsaro kuma rahoton da ke zo mana ainihin kusan ainihin aka ci da suke ce.
Wani tukura akwai labarin da muke da shi na wani bawan Allah ya sanar da mu wanda yake garin Sabon Dawa a yankin Safana ya ce jami'an nan suka samu mahaifinsa kawai daga cikin abokansa mai suna Malam Bello Sabon Dawa Zakka ba a yi wata-wata ba kawai suka kashe shi kawai ba su ko sun tabbatar ba shi da wani laifi ba komai haka kawai saboda an ba su dama su rika kashe mutane suka aikata haka.
To gaskiya bayan za a ce ainihin ina ganin a ce sun kashe mutum hakanan kawai babu gare babu wani. Ina ganin shi wannan tsohon zance ne a gare ku koko ainihin sabon zance ne kuma kani idan mu haka ta faru za a iya samun wannan watakila in sun same shi da makami ko wani ainihin canjin makami haka watakila tsakanin su amma dai haka kawai su ja mutum jin shi su kashe shi. Ina ganin cewa a dai ƙara tambayawa ga su wanda suka zo da ainihin wannan bayani.
Wannan idan sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi?
To sai wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ɗin ne na babu gaira babu dalili to ai dama shi kan shi jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zuwa a kan shi ayi abun da ya dace.
Duk da 'yan sa kan na ikirarin samun nasara amma ana zargin su da wuce gona da iri da ma yiwuwar halaka waɗanda ba su da laifi da rashin bincike na ƙwararru a fuskar tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Garis Gwalalo ba Platani ne da ya shaida wannan shiri ya sha da ƙyar a wata hanya a jihar Katsina.
Ni ina tafiya zuwa yata tana aure mai gidanta ya riga ya rasu. So zan tafi nazo a Katsina. Ni nake tuka mota da kaina. Da suka gani sai suka ga malba a jikina suka ce kai fulani ne nace sai suka ce sauko daga mota. Yan banga da sauko ga dan sanda suka dauko wanda za su yanka ni ni fulani ne barawo ne ni nace ni barawo ne kuma ba ku san meye nake ba za ku ce ni barawo nace to ni ai ni nake zo jama kuma na fitar nace kuma ga takarduna na ya za ku ne nace za a ce yanzu kowane bufulati ne kowane barawo ne saboda ni to kaga a lokacin nan ba don wai Allah ya sa ni ina da abun nan ba da ranar sun kashe ni kenan kuma sun sha su kashe wannan mutane ba magana ko an kashe ba abun da za a faɗa police ba su kawo report ba wani security ba ruwan sun kashe wannan yanzu akwai bidiyo da zan baka wata mata an kama ta a Jos din ana dukanta da yara tana goyo ga danta na kasa waya na neman mai gidansu ina ka taba gani irin wannan kai kana security kuma kuna dukan mace kuma
to ai ba mamaki ku mai gidan wace kila ko dan ta'adda ne
to in dan ta'adda ne shine ita ne dan ta'adda ai allo ma constitutional ya nuna sai wanda yake ba yanzu ba zai lishi a kama dana ba dana kuma ba zai lishi ba kai ni kotu a daure ni saboda shi amma yanzu fulani ne in ka zo ba gan shi ba kawai sai ya kashe baban ma in an ganka fulani ne kawai an ganka dan ta'adda ne kawai
masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasara da Amerika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Fata ita Ibrahim shugaba Joe Biden na Amurka ne yake shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya baya da alƙawarin da ya yi na kai ziyarar Afirka a bara. A ranar Juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House ɗin Karine Jean ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan Mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiyya tsakanin Kenya da Amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba Ruto. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar domin nema wa Afghanistan mafita ba tare da waɗanda ake yin taron domin su wato Taliban sun halarta ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ke jagoranta taron na wakilan ƙasashe na musamman daga ƙasashe 25 da suka hada da ƙungiyar farar hula na Afghanistan da suka hada da mata da wakilan ƙungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar Turai da ƙungiyar haɗin kan Shanghai. Fadawar birnin Avdiivka na Ukraine hannun dakarun Rasha ya sa Amurka azakami ga kokarin da 'yan Democrat da takwarorin su na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya kika ga gaban majalisar dokokin kasar na dala biliyan 60 zai iya ba Kyiv din damar izakiyar Rasha daga yankunanta da samun wata galaba akan hankoran da Moscow ke yi. Wata sanarwa da Fadar White House ta fitar ta ce a yayin wata hira da wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi, shugaba Joe Biden ya rataya alhakin kubucewa birnin na Avdiivka da ke yankin kudu maso gabashin Donetsk bisa kikakan da aka samu game da tallafin Amurka ga Ukraine. Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen Sin wato China ya shaida wa takwaran shi na Ukraine cewa ko alama Beijing bata saida muggan makamai ga Rasha ba domin yakin da take yi da Ukraine. Wang Yi ya shaida wa Dmytro Kuleba a gefen wani babban taron tsaro a birnin Munich a jiya Lahadi cewa China bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata saida muggan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu kafin mu sallama da ku. Ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawan Najeriya musamman ma iyalan marigayi Malam Bello Mamman Gurbi Cafe jihar Zamfara saboda rasuwar Sadiya Halima Sarki wadda za a yi jana'izar ta gobe Talata a Abuja. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana amin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.